Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na Asibahin yau Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimaitin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da safiya da fatan an waye gari lafiya. Ga kuma cikakken labaran duniyar tare da ni Murtala Faruk Sanginna. Shugaban Amurka Joe Biden na neman samun nasara cikin sauki a zaben fidda gwani na jam'iyyar Democrat na South Carolina. Fafatawar ta ji asabar a hukumance ta soma shirin fitar da 'yan takarar jam'iyyarsa, kuma lashe zaben fidda gwanin zai tabbatar da sabon jadawalin zaɓe. Biden ya matsa ƙaimi ga samun sauyi don ƙarfafa baƙaƙen fata masu jefa ƙuri'a waɗanda suka taimaka wajen farfaɗo da yaƙin neman zaɓensa na shekara ta 2020. Shugaban ya sami tagomashi matuƙa akan ɗan majalisar wakilai na Minnesota Dean Phillips da mawallafiya Marin Williamson. Za a gudanar da zaɓen fidda gwani na Republican a ranar 24 ga watan Fabrairu. 'Yan jam'iyyar Democrat a New Hampshire sun gudanar da zaɓen fidda gwani a ranar 23 ga watan na Janairu. Shari'ar da kan iya haifar da cikas ga yunkurin Donald Trump na komawa fadar White House na kokarin tura kotun kolin Amurka dumu-dumu a cikin ayyukan yakin neman zaben shugaban kasa na shekarar nan ta 2024. Alkalan kotun za su saurari muhawara a ranar Alhamis a wata shari'a ta jihar Colorado game da ko za a iya cire tsohon shugaban kasar daga zaben fidda gwani na jam'iyyar Republican a jihar saboda kokarin da ya yi na sauya sakamakon faduwa zaben da ya yi a shekara ta 2020. Ana magana ne kan batun wani tanadi na kundin tsarin mulki da aka amince da shi bayan yakin basasa domin hana tsoffin jami'an da suka yi tawaye daga sake hawan mulki. Shari'ar ita ce mafificin lamari da zai saka kotun kolin kai tsaye a zaben shugaban kasa tun bayan shari'ar Bush da Gore, hukuncin da ya kai ga baiwa George Bush na jam'iyyar Republican nasara na zaben shekara ta 2000. Wata kotu a Pakistan ta yanke hukuncin daurin shekaru 7 ga tsohon Prime Minister Imran Khan da matarsa a jiya Asabar bayan samun su da laifin keta dokar aure a shekara ta 2018. Hukuncin mai tattare da cece-kuce gabanin zabukan kasar na ranar Alhamis ya kasance hukunci na uku da aka yanke wa Khan a wannan makon, kuma na hudu tun bayan da aka tsige shi daga kan karagar mulki ta hanyar kada ƙuri'ar rashin amincewa da shi da 'yan majalisar dokoki na bangaren adawa suka yi a cikin Afrilun shekara ta 2022. Alkali ya bayyana hukuncin ne bayan kammala sauraren bahasin karara a cikin wani gidan yari mafi karfin matakan tsaro da ke kusa da Islamabad inda Khan yake tsare. Kotun ta kuma ci tarar tsohon shugaban na Pakistan mai shekaru 71 da matarsa Bushra Bibi ta dalar Amurka 1,800 kowannen su. Hukuncin ya bayyana cewa mai shigar da karar ya iya tabbatar da cewa waɗanda ake kara sun yi aure ba bisa ka'ida ba tare da manufar rashin gaskiya. An tuhumi Bibi da rashin kammala idda kamar yadda addinin Musulunci ya tanada bayan ta rabu da mijinta na baya, inda kuma ta aure Khan a shekara ta 2018 watanni kafin zaɓensa a matsayin Prime Minister. Ɗanta da ta haifa a auren da ta yi na baya ne ya kai ƙararta a gaban kotu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Jami'ai sun ce mummunar gobarar dajin da ke ci kusa da wani yanki mai yawan jama'a a tsakiyar kasar Chile ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 19 tare da lalata gidaje kusan 1,100. Ministar harkokin cikin gida ta Chile, Carolina Tuha, ta ce a halin yanzu akwai gobarar daji har 92 da ke ci a tsakiya da kuma kudancin kasar, inda bisa al'ada yanayin zafi kan yi kamari a makon nan. Gobarar mafi muni tana aukuwa ne a yankin Valparaiso, inda hukumomi suka buƙaci mutane da haka da su bar gidajensu ta yadda motocin kashe gobara da motocin ɗaukar marasa lafiya da sauran motocin agajin gaggawa za su iya wucewa cikin sauri. Ɗaya daga cikin gobarar na barazana ga birnin yawon shakatawa na gabar tekun Viña del Mar. wata karamar roka mai karfin gaske ta kasar China da ke iya daukar nauyi ta isar da tauraron dan Adam tara zuwa sararin samaniya a jiya Asabar, kamar yadda kafar yada labaran kasar China ta ruwaito. A wani mataki da ake dauka a zaman wata shekara mai cike da hada-hadar kasuwanci ta kasar China, an harba rokar Jelong 3 ko Smart Dragon 3 daga wani jirgin ruwa da ke shawagi a gabar tekun Yangjiang da ke kudancin lardin Guangdong, wanda shine karo na biyu da aka harba rokar cikin watanni biyu kacal. Rokar ta Jelong 3 da kamfanin kasar China na Rocket Co ya kera ta soma tashin ta na farko a cikin watan Disamban shekara ta 2022. Shugaba Xi Jinping ya yi kira da a fara da manyan masana'antu da suka hada da bangaren kasuwanci na sararin samaniya, wanda ake ganin yana da muhimmanci wajen kera tauraron dan Adam domin sadarwa da kuma hango nesa. Haka kuma a jiya Asabar, kamfanin kasar China na Gili Holding Group ya harba tauraron dan Adam 11 don kara karfinsa na samar da ingantacciyar taswirar zirga-zirgar na'urorin tauraron dan Adam.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirin matasa a duniyar gizo.
Fatan ana cikin koshin lafiya sannan mu da arzikin sashi kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo, shirin da ke tabo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin da yanar gizo. Sunana Fima Abdulrauf, jagorar shirin. A cikin shirin na wannan mako, za mu yi nazari ne akan mafita ga matsalar farfagandar kabilanci, yada kalaman kiyayya tsakanin wasu matasan kabilan Najeriya, musamman ma a dandalin Twitter. Gani yadda wani faifan bidiyo na yadda wasu 'yan Najeriya suka yi ta furta wasu kalamai mara daɗin ji a wajen karawar 'yan wasan kasar da na Ivory Coast a filin wasan kasar Ivory Coast din. Lamarin da ya ɗara teburin trend biyu bayan martanin wani matashi ɗan arewa da ya ce, a bisa maganar gaskiya, gani yadda tsokanar da 'yan Najeriya da suka bayyana a faifan bidiyon bai rikide zuwa tarzoma ba, shaida ce ga yadda kasar Ivory Coast ke karban baki da mutunci. Yana mai kara da cewa babu wani wuri a duniya da mutum zai gwada irin wannan rashin da'a kuma ya tsira lafiya. Jim kadan bayan wannan tsokaci daga bakin matashin arewa ne wasu 'yan kabilar Igbo suka mayar da abin sa'in sa tsakanin arewa da kudu, inda suke cewa da 'yan kabilar Igbo matashin arewa yake. Yanzu bari mu sada ku da bakinmu na yau, su fara da yi mana shimfiɗa akan yadda matsalar nuna wariyar kabilanci ya samo asali.
Sunana Mahmudu Tunde Hassan, aikin jarida da ke ma karki ji mamaki daga jin sunana Tunde yana ciki. So ni ba Hausa ba ne, amma na tashi dai a cikin da Hausa suke da yawa. Maganar matasan da kika ɗauko, kuɗin da nake so ki sani shi ne sun tashi ne kusan daɗin Najeriya ba, kusan abin da tushen Najeriya ba, sun tashi ne a cikin kunci. Domin wannan matasan da kike maganar nan, ƴan maybe shekaru 15 zuwa kaman 40, to duk wannan lokutan nan zuwa yau Najeriya na cikin kunci. So ba san komai ba banda wannan kuncin. So haushin wannan halin da suka samu kansu da kuma yanda iyayen suka raine su, da kuma babban maganan shine yanda yin siyasa suka mai da Najeriya. Duk maganan da suke yi shine akan wariya, akan addini, akan kai dan kudu ne ko kwa dan arewa ne ko dan yamma ne, haka da ko a ci an zo maganan zabe akan wannan maganan. So wannan matashin nan ba san bambancin wai wariyar nan ba abun alheri bane, ba san akwai lokacin da Najeriya tana cikin haɗin kai, arewa na yin nata, kudu na yin nata, yamma na yin nata, amma kowa ana yi kaman competition ne yanda za a ci gaba.
A wani bangare kuma,
sunana Bashir Ahmad, mataimaki na musamman ga tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari akan sabbin kafafen yaɗa labarai, to kwarai wannan makala abu ne da aka dade ana tattauna shi, kuma a kullun zan iya cewa ana tattauna irin sa musamman a sabbin kafafen sadarwa na zamani da muke da su a halin yanzu. Idan muka kalla abin muka yi zurfin tunani, za mu iya cewa Najeriya dai guda ɗaya ce a zahirance, amma kuma muka yi zurfin tunani za mu gane cewa Najeriya a rarrawa take. Zai wahala ki ga an kawo wani makala da za ta samu goyon bayan Bahaushe, Bayarbe da Igbo a lokaci da watakila za a iya samun manyan kabilun guda biyu su goye baya ko kuma ɗaya daga ciki against guda ɗaya biyu su goye baya ɗaya kuma baya goyon baya. To kullun haka ake fama.
Bari mu koma ji ta bakin masani a sha'anin yaɗa labarai da yi mana ƙarin bayani akan inda matsalar take ta fuskar ɗaukan darasi daga tarihi.
Sunana Ahmad Sajo ne commissioner ne na yaɗa labarai na jihar Adamawa a baya can kuma yanzu ina nan zama a Abuja ina ayyuka na harka da ta shafi watsa labaru da kuma al'amuran yau da kullum. To alal haƙiƙa wannan abin da kike faɗi ba wai wani abu bane da yake abin mamaki. Hausawa sukan ce ba a shuka duma a girbe kabewa. Mu a ƙasarmu ta Najeriya mun yi kuskure matuƙa da muka daina koya ma 'ya'yanmu tarihin ƙasar nan. Idan da matasan nan sun san tarihin ƙasar nan namu da abubuwa da suka faru a baya da illan irin wannan abubuwa da kiyayya da zaman doya da manja tsakanin kabilunmu ya jawo musamman kabilar Igbo da kuma al'umman arewa da matasan nan sun sani wallahi da za su yi wa kansu kiyamun laili. In kin lura za ki ga cewa mafi yawan lokuta akwai haɗin kai kyakkyawa a tsakanin shugabanni a sama amma a tsakanin talakawa ne ake wannan kace nace da kuma dambaruwa. Talakawan kuma ba wai talaka wanda bai da komai ba. Hatta mu da ya kamata a ce mu mun yi karatu kuma muna da dan galihu zama lafiya ya mana wuya saboda shugabannin mu har kullum suna mana irin guduba ce ta cewa mu rarraba kawunan mu saboda ai wane na cutan wane wane na cutan wane. Yawanci dan kika bididdigin dambaruwar ba ta da alfalu.
Madalla yanzu ina mafita malamai.
Ni ana ganin mafita shine a ce na farko wayannan matasan nan san wai tunda ake maganin wariyan nan ba samu wani cigaba ba. Su din ma su samu wani changing rayuwansu ba. Meaning ya kamata su come to some kind of understanding wai wannan baya taimakon su baya taimakon kasa wato ana bukatan fadakarwa da kuma ilimi. Na biyu yan siyasan da wanda muke ganin su kaman wai su ne shugabanni ya kamata su canza yanda suke kalamu yanda suke halayyar su yanda suke nuna wariya so da matashin nan za su samu abin da za su yi koyi da shi. Amma a cikin yanda ake ba su da abin koyi in banda wariya da bambance-bambance da kiyayen juna. Ni a gani na abin da za ce wai matasan nan su tashi kai da kansu su canza wannan abin ba. So the big question is wannan shugabanni a shirye suke?
To yanzu gare ka Bashir.
A tunani na irin abin da zai kawo karshen wannan abin sai mun koma mun kalli menene asalin mu mun karanta tarihin mu mun gane cewa tsakanin arewa da kudu tsakanin Bahaushe da Igbo da Bayarbe da sauran kabilu kowa ya bada gudunmawa wurin kafa wannan kasa da muke cikin ta a yanzu Najeriya. Sai mun koma mun yi wannan karatun ko kuma an fito da shi a fili an nuna gudunmawa da kowa ya bada kafin dukkan kabilun suna ganin girman juna kaman abubuwan da yake faruwa a yanzu zaka ga an yi ba daidai ba amma an aka kawo ni dan kabila ta ne zan rufe ido na ne daga ciwon a daidai. So abin yana matukar da tasiri yanzu musamman a zakatan matasa da suke tasowa a yanzu wanda kuma ya kamata a duba wannan lamari musamman matasan nan su ne shugabanni da za su zo nan gaba su rike kasar nan. In da irin wannan tunanin mutum zai zo ya zama shugaban kasa so kwai da gaske ba zai mulka kasar da adalci ya ce kowane bangare nasa bane. So abu ne da yake da matukar muhimmanci manya-manya wanda suke da karfin fada a ji musamman a su kafafen yaɗa labaran su kara fitowa su bayyana tarihin Najeriya watakila wannan ne zai iya zama mana mafita.
Malam Bashir ko kana da ƙarin bayani akan mafitan?
Wasu suna ganin cewa mu Najeriyan nan tamu ce mu fi kowa ba da gudunmawa. Wasu suna ganin cewa a'a da ba dan su babu Najeriya. To a haka Najeriya take a yanzu musamman kuma shugabanni sun yi shiru suna ganin abin sun bashi watakila suna iya cewa saboda hakan yana da tasiri a siyasance domin ni dan kabila kaza ne na fito yan kabila ta ko na cancanta ko ban cancanta ba za su goya mun baya. So wannan abin ya kamata mu kauda kai mu manta da siyasa mu kalli Najeriya nan shin wata ce kasar mu dukkan mu ba wanda yake da wata kasar wanda zai iya kana su ciwon kasar su ci ba Najeriya ba. So abu ne da ya kamata ba iya magana ta yau ba amma ne da ya kamata a kalle shi da idan basira watakila a fara shi da wasu saminoni da wasu mukala da rubutu rubuce-rubuce, Allah ya saka aka karba hakan, nan gaba wasu masu tasowa ba za su taso su ga irin wannan zaman doya da manja da muke a tsakanin mu ba.
Bari mu sake komawa kan Alhaji Ahmad Sajo akan mafita.
Lallai akwai wannan dambaruwa, kuma akwai kuma rashin jituwa, akwai tunanin cewa wani na cutan wani, amma ni na hakikance har da Allah babu cuta da ake mana face cuta da masu hali da masu shugabanci suke matalakawan Najeriya. To da za a iya fahimtar da matasan nan suna fada ne akan abinda zancen bangaranci da zancen kabilanci da zancen addini ba shi da alfalu, babu ta inda ma yake taimakawa kasar nan wajen hada kanmu sai dai rarraba kawunan mu. Amma da ya kyautu ayi amfani da
God, you're beautiful.
Wanda yake cin abinci musamman alal misali daga wannan hanyar wani gari zuwa wani gari ko shan ruwa anyhow ko kuma mutum ya fita ya ci abinci a duk inda yake so a duk sanda yake so ba tare da yayi la'akari da tsaftan ba kuma an fi samun hepatitis B ne da C ga wanda suke saduwa da juna musamman mace wanda take so suna saduwa da ita ko kuma namijin da yake kwanciya da mata da yawa in yana dauke da wannan cutar to duk zai je watsa musu so kenan wanda they are sexually active akan dauke da su na gaba sukan dauke da wannan cutar na gaba kuma shine wanda ya kasance yana ba da jini ko kuma wanda yake karfan jini ba tare da an screening ba wannan kuma yaka aukuwa ne a inda babu kwararrun ma'aikata sai kasance cewa mutum ana buƙatar jini leda 3 leda 4 don a cece rayuwar shi amma ba a san cewa ɗaya daga cikin wanda suka ba da wannan jinin ba yana dauke da wannan sinadari na cutar so in ya kasance cewa an zo an maka masa to ba fa abun mamaki bane yayi saurin daukar da hepatitis din sai kuma in aka yi batun autoimmune hepatitis ba wanda sai yace to ga shekarun da mutum yake aukuwa da shi ko yake dauka da shi sai kuma na gaban su wanda uwa uba da matukar amfani shine wanda suke yawan shan giya shi ma yana ainihin jawa wannan cuta na hepatitis ba ma zallan cutar hepatitis ba har da other cututtuka wanda shi ma topic ne wannan tsono na boshi alcoholic liver disease so yayin da kasance baka cikin layukan waɗannan mutanen da na lissafo da dan Allah subhanahu wataala zai wahala mutum ya dauki wannan cuta na hepatitis amma in kasance mutum yana cikin ɗaya daga cikin wa'innan group of mutanen lissafa matafiya ne masu cin abinci a waje ne wanda ya kasance shi baya da tsafta ko wanda suke sayan abinci akan hanya wanda baya shan ruwa mai tsafta wanda ya kasance yana saduwa da mata da yawa ko mace da take saduwa da maza da yawa ko wani makamancin haka na ƙara jini tare da wanda suke shashaye suke ba da sirinji wa juna suna allura don su ji dadin jikin su wanda kuma ba wai jin dadi bane cutar da jikin su suke yi to dukkan su za su iya daukan wannan cuta ta hepatitis din
to likita yayi za a kwatanta tsananin cutar idan har ba a dauki matakin da ya dace a kuma lokacin da ya dace ba
tsananin cutan yayin da ba a dauki matakin da ya dace ba yakan zo da tsanani masu yawa wanda mun riga da mun fade su a baya kamar acute liver failure wanda akan same shi cikin dan watanni kadan wato yayin da hantan mutum zai kasance ya bari yin aikin da ya kamata ko kuma chronic liver disease wanda shi kuma ya fara yin muni wanda ya fara cutar da hantan ya fara kumburi shi wannan hantan ya fara taba har da sai fama wani abu shi hepatosplenomegaly tare da kuma wasu abubuwa da dama kuma akan samu fulminant hepatitis akan samu shi postnecrotic cirrhosis kuma uwa ba akan samu cancer na hanta wanda the moment ta kai wannan kuma to shi baya da wani standard magani
yaya za a kwatanta yawan masu fama da cutar musamman ma a nan Najeriya
mun san mu ce ga asalin yawan masu kama da cutar hepatitis ba saboda matsalolin da ake samu bamu da wani standard statistics da ake yi na wanda suke da hepatitis wanda zaka ce a guarantee ga yawan su saboda automatically akwai wanda suna da shi ba su ma sani ba akwai wanda sun mutu a da shi ba su ma san shi bane akwai wanda sukan je da wato ainihin cutar ba a tabbatar da wani iri bane da har za a zo a ce okay to masu hepatitis A sune mutum dubu kaza masu hepatitis B sune mutum dubu kaza sai dai kawai a dannawa sanin in dai har za a ce maka zaka ga marasa lafiya guda 100 a asibiti a kullum irin inda nake aiki ba abun mamaki bane kaga mutum kamar a ce 3 zuwa 5 suna da wannan cuta na hepatitis din amma wanda suke zuwa kuma da complication ba abun mamaki bane kaga mutum daya ko mutum biyu a cikin su amma kamar yanda na faɗa za ta yi wa mutum yana da shi hepatitis A ko E har ya zo ya warke bai ma san yayi gabaki daya ba
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki nake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma anan zamu dasa aya a cikin shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dan ganin shirin ya zo muku sai kuma likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Muslim Bello Katagum ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa riga kafi yafi magani mu huta lafiya
To madalla wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi
Atakeje suna na Reverend Lucas Sehu ni ne shugaban pastoci yan kasa da kuma kristoci na Arewa wato abinda nake so ne kira ga ɗan Najeriya gaba ɗaya musamman a yarewancin Najeriya shine a matsayina na pastor muna kira ga kowane mazaunin Arewa da kowane ɗan Najeriya mu yada zaman lafiya domin kuma mu yada zaman lafiya da ci gaban Najeriya mu san cewa ba mu da wata ƙasa sai Najeriya a zamanin annabi mamun addini wato don jaddada zaman lafiya sai ya sa kungiyar nan namu da kristocin arewa da pastocin yan kasa muka yi zama ranar 16 na wannan wata na January a jama'atin Nasirin Islam Secretariat na nan masallacin Juma'a an jawo su wanda shi mai mataba sarkin wasi da wa sheik da mata musulmai da kuma maza da matasa musulmai a bangaren namu da pastoci da maza da mata kristoci muka zauna muka tattauna domin jaddada zaman alheri da zaman yadda da ganawa tsakanin kristoci da musulmai na arewa to kaga tunda wannan tafiya ya fara a jihar Plateau muna fata muna roƙon Allah zai bamu ikon cikawa cewa wannan zama za a yi irin sa a kasashen nan na arewa gaba ɗaya sannan kuma insha Allah muna roƙo muna kira ga masu shugabannin addinai na Krista da na musulmai da kuma gwamnoni da 'yan siyasa gaba ɗaya a marawa tafiyan shugaban ƙasa Tinubu baya domin a jaddada zaman lafiya da kawo tsaro ga ɓangaren nan na arewa har ma Najeriya gaba ɗaya Allah ya bada sa Allah ya sa muna albarka mun gode
Madalla, nan kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu. A madadin sauran abokan aiki da suka taimaka wajen hada shirin, ciki har da producer da engineer, ni Ibrahim Kalamu Tigarba ke sallama da ku. Mu ne lafiya.